This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. A sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a yau Juma'a 12 ga watan Afrilun shekarar 2024 da fatan an wuni lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi, ga muhimman kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun harba wasu Falasɗinawa biyu har lahira da sanyin safiyar yau Juma'a a kusa da birnin Tubas da ke yamma da kogin Jordan. A cikin 'yan kwanakin nan, Rasha ta kaddamar da hare-hare da yawa ta sama akan farar hula da cibiyoyin makamashi na Ukraine, lamarin da ya janyo hasarar rayuka da barna sosai. Miliyoyin mutane sun rasa matsugunansu kuma suna gab da fadawa kangin yunwa a Sudan.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa masana a jamhuriyar Niger sun fara tsokaci kan isowar sojojin Rasha da wasu makamai kasar daga Rasha.
A kasan kasar Rasha tana neman ta kara darajarta da kara karfinta a cikin kasashen Sahel da yake suna fama da harkokin tsaro da harkokin sojoji.
A kasar Ghana kuma, yayin da zaben shugaban kasar ke kara gabatowa, 'yan takarar shugabancin kasar sun fara bayyana matsayinsu akan ayyukan luwaɗi da maɗugo da dangoginsu.
I cannot support that which my religion anything.
Ba zan iya goyon bayan abinda addini na da duk manyan addinan Ghana suka haramta ba. Duk manyan addinai na Ghana da suka hada da Krista da Musulunci sun saba wannan ɗabi'a.
Sai kuma shirin da ɗan gari da Salisu Garbalado zai gabatar, wanda a yau za mu kawo muku kashi na biyu daga ƙaramar hukumar Gir'a jihar Adamawa, yankin da ke da tasiri a kujerar sarautar gargajiya ta jihar. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun harba wasu Falasɗinawa biyu har lahira da sanyin safiyar yau Juma'a a kusa da birnin Tubas da ke yamma da kogin Jordan, kamar yadda kafafen yada labaran Falasɗina da Isra'ila suka bada rahoto. Kafofin yada labarai sun ce an kashe wani mutum a lokacin da sojojin Isra'ila suka bude wuta akan motarsa a Tubas. Sannan sojojin Isra'ila sun harba wani Bafalasɗini a yayin wani samame da suka kai a sansanin 'yan gudun hijira na Alfar'a da ke kudu da Tubas. Nan take dai, sojojin Isra'ila basu ce uffan ba akan rahoton nan. Wannan tashin hankalin na baya-baya na zuwa ne bayan sanarwar da sojoji suka yi a jiya Alhamis akan abin da suka kira sabbin ingantattun matakai na shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza, ciki har da samar da sabuwar hanyar ƙetarawa ta ƙasa a arewacin Gaza. Mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar, Rear Admiral Daniel Hagari, ya bayyana a cikin wata sanarwa ta bidiyo cewa sabuwar mashigar za ta ba da damar kai ƙarin kayan agaji kai tsaye zuwa ga farar hula a yankunan da manyan motoci ke fuskantar ƙalubalen shiga. A cikin 'yan kwanakin nan, Rasha ta kaddamar da hare-hare da yawa ta sama akan farar hula da cibiyoyin makamashi na Ukraine, lamarin da ya janyo hasarar rayuka da barna sosai. Sabbin hare-haren da aka kai a ranar 12 ga watan Afrilun nan sun auna wata cibiyar makamashi a yankin Nipro da ke kudancin kasar. Harin ya haddasa babbar barna yayin da cibiyar ta kama da wuta bayan wani harin jirgin sama mara matuki na Rasha da safiyar yau 12 ga watan Afrilu, a cewar rundunar sojan Ukraine da wani jami'in yankin. Ba a dai ambaci cibiyar makamashin a cikin rahoton da rundunar sojan ta fitar ba, sai dai rahoton ya ce tarkacen jiragen sama marasa matuki na Rasha guda hudu da aka kakkaɓo sun fada akan wata muhimmiyar cibiyar ababen more rayuwa a gundumar Krivoriska, inda ta kama da wuta. Jami'an kashe gobara na Ukraine sun yi nasarar kashe gobarar, amma nan take dai ba a iya tantance girman barnar da aka yi ba, a cewar shugaban yankin Sarhi Lysak. Miliyoyin mutane sun rasa matsugunansu kuma suna gab da fadawa kangin yunwa. ga cin zarafi da tashin hankalin kabilanci, an kuma lalata ababen more rayuwa. Jami'an agaji sun ce yakin da aka kwashe shekara guda ana yi tsakanin manyan janar-janar ɗan Sudan biyu ya haifar da bala'i, amma duniya ta juya bayanta. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka na fuskantar ɗaya daga cikin tashin hankalin jin ƙai mafi muni da aka gani a baya-bayan nan, da kuma matsalar 'yan gudun hijira mafi girma da aka gani a duniya. Haka zalika, ana gab da ganin ƙalubalen yunwa mafi muni a duniya. Ma'aikatan agaji sun kira lamarin yakin da aka manta da shi, wanda ya shafi al'ummar ƙasar miliyan 48, inda fiye da rabin suke buƙatar agajin jin ƙai a cewar jami'an. A wani lokaci a baya, an kashe mutane, an yi wa wasu fyaɗe, sannan an yi masu duka tare da tsare su, an kuma tafi da wasu tsawon watanni. Mun saba da ganin hakan, a cewar Muhammad Mukhtar, wanda ya taimaka wajen ayyukan jin ƙai na sa kai a yankin Khartoum a lokacin yakin, kafin daga bisani ya gudu zuwa Masar. Har yanzu dai masana ba su ga lokacin da za a kawo ƙarshen faɗan ba, wanda aka fara a ranar 15 ga watan Afrilun bara tsakanin babban hafsan sojan ƙasar Abdel Fattah al-Burhan da tsohon mataimakinsa Mohamed Hamdan Dagalo, wanda ke jagorantar rundunar RSF. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Gwamnatin riƙon ƙwaryar jamhuriyar Nijar ta sanar da isowar wasu makamai da na'urorin kare sararin samaniya da ta ce sun shigo ne a albarkacin hulɗar ayyukan soji da ke tsakanin Nijar ɗin da Rasha. Tashar talabijin ɗin RTN mallakar gwamnati ta gwada wani jirgi da ta ayyana a matsayin wanda ke ɗauke da lodin makaman da suka iso birnin Yamai tare da sojojin Rasha kimanin 100 da za su yi aikin girka waɗannan makamai, su kuma baiwa takwarorinsu na Nijar horo a kan yadda za su yi amfani da su. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sula Mumunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Jirgin dakon kaya samfarin Illusion 76 ne ya sauka filin jirgin saman Yamai a cikin daren Laraba 10 ga watan Afrilu wayewar Alhamis, dauke da makaman kare kai daga hare-haren sama, haɗe da wasu na'urorin fake sararin samaniya, kamar yadda ake gani a wani rahoton da gidan talabijin mallakar gwamnatin Nijar ya watsa. Wannan wani bangare ne na sabuwar hulɗar da hukumomin mulkin soja suka kulla da gwamnatin Vladimir Putin a ci gaba da lalaban hanyoyin magance matsalolin tsaron da ƙasar ke fuskanta. Masani akan lamuran yankin Sahel Dr. Sadiq Abba na cewa bai yi mamakin wannan yunkuri na Rasha ba.
A kasan ƙasar Rasha tana neman ta ƙara darajarta da ƙara ƙarfinta a cikin ƙasashen Sahel da yake suna fama da harkokin tsaro da harkokin sojoji. To, ita Rasha tana da sani kuma tana da makamai wadda take iya sayar da ba sai tare da an shiga wani dogon lissahi, wani dogon bincike. Ba abun mamaki bane gare mu, Rasha ta kawo abu ta ce za ta ba da ƙarahuna na wanda Nijar za ta iya duba jirage wanda suke sabka, wanda suke wuce a tsakanin.
Wasu sojojin gwamnatin Rashar akalla 100 ne aka bayyana cewa sun biyo waɗannan kayayyaki da za su jagoranci ayyukan girkawa, sannan za su horar da takwarorinsu na Nijar a game da yadda za su yi amfani da su, kamar yadda wani kakakin tawagar Rashawan ya jaddada.
Nous sommes ici pour former l'armée du Niger.
Jigo a kungiyar Front Patriotique ta 'yan goyon bayan hukumomin CNSP Bana Ibrahim na mai alfahari da abinda ya kira sabuwar tafiya.
Farin ciki ne babba na ganin cewa yau akwai kayuka na yaƙi da muka samu daga Rasha bayan da muka sa hannu bisa kan yarjejeniya suka kani mu da su a fannin tsaro. Sun ce za su zo ne don su ba mu horo kuma su taya mu yaƙi da ta'addanci.
Sai dai wani ɗan fafutuka Ahmadu Rufa'i Lawan Sallau na gamayyar Kowad na da shakku kan tasirin wannan hulɗa ta Rasha da Nijar.
Mu ba mu buƙatar wa'ansu sozawa na ko Rasha ko ko wa'ansu sozawa can daban su kawo mu ɗauki. In horo ne na soji, muna iya mu tura mutanenmu can aje a hora su, ba ma nan ƙasar ba.
Ayyukan ashar da ake zargin sojan hayar Rasha a ƙasashen da kamfanin Wagner ke da kwangila abu ne da ya kamata ya zame wa Niger manuniya, in shi Sule Umaru, shugaban kungiyar FCR.
Radda wannan kasa tamu za ta neman takori Rasha kamar da takori Amerika da Faransa ba sai da za ta kasance ba.
Labarin isowar sojojin horon Rasha haɗe da kayayyakin kare sararin samaniya na zuwa ne a wani lokacin da ake jiran ganin yadda za ta kaya, bayan da hukumomin Niger suka buƙaci Amurka ta kwashe sojojinta 1,100 waɗanda ke girke a yankin Agadez da sunan yaƙi da ta'addanci, yayin da anan ya mai wata ƙungiyar injinin sojojin ƙasashen ƙetare ke shirin gudanar da zanga-zanga a gobe Asabar da nufin matsa lamba ga dakarun Amurka su fice daga wannan ƙasa. A wani matakin kaucewa tafka ta'asa, hukumomin birnin Yamai sun sanar da rufe hanyoyin da ke zuwa ofishin jakadancin Amurka daga karfe 7 na safiyar Asabar zuwa 1:30 na rana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
'Yan sanda a ƙasar Habasha sun kama wasu mutane 13 da ake zargi da kisan wani fitaccen ɗan adawa daga jihar Oromiya da ke fama da tashin hankali, a cewar kafafen yaɗa labaran yankin. An tsinci gawar Bate Orgesa na jam'iyyar OLF ne a kan hanya a wajen garin Meki a ranar Laraba, jim kaɗan bayan da dakarun gwamnati suka kama shi, a cewar jam'iyyar OLF. Amurka, Tarayyar Turai da Birtaniya sun bi sahun masu fafutukar kare haƙoƙin bil'adama wajen yin kiran a gudanar da cikakken bincike akan kisan Bate, ɗan siyasar da ya shafa shekaru da dama ana tsare shi a kuma sako shi. 'Yan sanda a yankin East Shawa, inda garin Meki yake, sun kama mutane 13 da ake zargi da yin harban, kamar yadda kafar yaɗa labaran Oromiya ta bayyana a shafinta na Facebook da yammacin jiya Alhamis. Ta ƙara da cewa an yi jana'izar Bate a Meki ajiyan. Jameson Jacques na zama a wata cibiyar tsugunar da jama'a ta wucin gadi da ke babban birnin Haiti tare da 'ya'yansa uku, tun bayan da mambobin ƙungiyar mayaka suka ƙona gidansa tare da kashe iyayensa. Kamar Jacques, mutane da yawa a birnin Port-au-Prince suna jure wa mummunan yanayin rayuwa a kulliyomi. Wata guda bayan da aka sanar da cewa za a kafa majalisar riƙon ƙwarya, wadda har yanzu ba a kammala shawarwari a kanta ba, da nufin mayar da ƙasar a kan hanyar bin doka da oda, a ƙarshe kuma a gudanar da zaɓe. Birnin ya zama wuri mai tattare da haɗari da ruɗani a kwanakin nan. Ko tafiya kake a kan titi, tashin hankali na iya ritsawa da kai ba zato ba tsammani. Ana yin barazana da garkuwa da mutane da satar motoci, fyaɗe da harbe-harben bindiga, yayin da ƙungiyoyin mayaka ke kaiwa 'yan sanda hari ko kuma bayan Allah da ke kusa da basu ji ba basu gani ba. Jacques, ɗan shekaru 30, ya ce birnin Port-au-Prince ya gagara zama yanzu. Ya ƙara da cewa inda yana da kuɗi da tuni ya fita zuwa wani gari da 'ya'yansa uku.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da zaben shugaban kasar Ghana ke kara gabatowa, 'yan takarar shugabancin kasar sun fara bayyana matsayinsu akan ayyukan luwaɗi da maɗugo da dangoginsu, wanda ke ci gaba da haifar da cece-kuce a kasar. Tun bayan da shugaban ƙasar ya sanar da ƙin amincewa da sanya hannu a ƙudurin dokar haramcin auren jinsi bisa dalilai na shari'a, mataimakin shugaban ƙasar shine ɗan takara na baya-bayan nan da ya tsokaci a kai a jiya Alhamis yayin taron ƙaramar sallah a birnin Kumasi, inda ya jaddada adawarsa akan wannan batu. Wakilin mu Hamza Adam daga Kumasi na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
A karon farko tun bayan tabbatar da shi a matsayin dan takarar shugaban ƙasa karkashin inuwar jam'iyyar NPP mai mulki a ƙasar Ghana, Dr. Mahmudu Bawumia ya faɗa wa al'umman ƙasar cewa yana adawa da ayyukan luwaɗi, wato LGBTQ a ƙasar. Dr. Bawumia ya bayyana hakan ne yayin wani taron bikin ƙaramar sallah da ya halarta a jiya Alhamis a birnin Kumasi na yankin Ashanti, yana mai cewa,
"I cannot support that which my religion and indeed
ba zan iya goyon bayan abinda addini na da duk manyan addinan Ghana suka haramta ba. Duk manyan addinai na Ghana da suka hada da Krista da Musulunci sun saba wannan dabi'a, kuma ina adawa da ita yanzu, kuma zan ci gaba da yin adawa da ita a matsayin na shugaba yayin da ake shirin gudanar da zabe a watan Disamba domin fitar da wanda zai gaji shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Batun yancin yan luwadi ya kara fitowa fili, kuma masharhanta na ganin wannan batu zai taka muhimmiyar rawa a zaben. Tuni dai an takarar ke nuna matsayin su kan wannan batu. John Dramani Mahama na babban jam'iyyar adawa ta NDC na ɗaya daga cikin waɗanda suke adawa da auren jinsi a ƙasar.
John Dramani Mahama kai tsaye tun daga farko ya tsaya ya ce kaman bai yadda, bai dace da addinan mu ba, bai dace kuma da zamantakewar mu mutane ba. Akan haka nan ba da yadda a yi wannan abun cikin rautarsa ba.
Muhammad Nazir Sa'id kenan mai magana da yawun jam'iyyar NDC yana jaddada adawar da shugaban jam'iyyar suke yi akan wannan batu. To sai dai duk da goyon bayan da addinai tare da manyan jam'iyyun siyasu a kasar suke yi makudirin dokar haramcin auren jinsi da majalisar dokokin kasar ta amince da shi a watan Fabrairun bana, shugaban kasar Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya nuna cewa ba zai sanya hannu a kudirin dokar da zai ladabtar da masu auren jinsi ba har sai kotun kolin kasar ta zartar da hukunci akan wasu bukatu da aka gabatar gunta mai nasaba da ayyukan LGBTQ din. Tuni dai ko wasu manyan kasashen duniya masu fada aji musamman kasar Amurka ta yi gargadin cewa sakamakon da zai biyo baya idan kasar Ghana ta amince da dokar haramcin auren jinsi zai tasiri sosai musamman akan tattalin arzikin kasar wanda ya fuskanci koma baya mafi muni a cikin shekarar 2022, abinda ma ke ci gaba da haifar da hauhawar farashin kayayyaki a kasar. Malam Sharif Abdulsalam mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun ya ce ko shakka babu gwamnatin Ghana ta fada tsaka mai wuya kan wannan batu musamman a wannan shekarar zabe, amma kuwa har in tana so ta yi nasara sai in ta jure.
Gwamnati ya saka mai wuya na hannun daman shi yana cewa yan kasa wai ba su so, hagu kuma masu tarka mai da kudi kuma yana ganin kamar in yabi ba magana yan kasa su ba za su tarka mai kudi ba. In bai samu kudi ba zai iya cika ayyukan da yake yi ba, hale ba yan Ghana sha'awa sake vote mai ba. In bai yi ba yan Ghana kun sha'a tun daga ra'ayin LGBT ko ba za mu vote maka ba. Ya sa tafiya ya yi slow. Gwamnati bai san da ya dusa ba, ina ganin ya bi nan ba zai yi ba. In dai gwamnatin ga ba ce ya kare kudin tun jiya wurin wani ba alkawarin cewa ya kiyaye su ba, in dai gudun cewa ana ba za su ba shi kudi ya kammala aikin shi ba, to wannan ba zai hana shi yin election ba.
Kudirin dokar zai sanya hukuncin daurin shekaru har zuwa 3 ga duk wanda ya bayyana a matsayin dan luwadi. Sai dai kungiyoyin kare hakokin bil'adama na ciki da wajen kasar Ghana suna ci gaba da Allah wadai bisa wannan kudirin doka da majalisar dokokin kasar ta amince da shi. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da yau, barkamu da kasancewa da muka yi da ku ta cikin wani sabon shiri na da dan gari. Shiri da dan gari shiri ne na haɗin gwiwa da gidan rediyon muryar Amurka da ƙawayenta na nahiyar Afirka. Kamar yadda aka ji a makon da ya gabata, mun muku alƙawari cewar za mu kawo muku ci gaba da tattaunawa da muka yi da Dr. Madi Abba, malami a tsangayar tarihi na jami'ar Modibo Adama da ke nan jihar Adamawa, inda ya bamu tarihin gire kuma lokaci ya yi mana halin nasa. Yanzu za mu ɗora sunana Lado Salisu Garba wadda zan jagoranci shirin. Za mu koma da ku ɗan baya kaɗan, inda Dr. Madi Abba ya fara da cewa
to ka gani an yi sarakuna da dama a wannan, kamar yadda na gaya muku na farko duk wanda aka irga sunayen su nan suna da alaƙa da Yola, daga Yola ake kawo su a zo a kafa su a gire. In sun gama mutuwa suka yi a mai da su Yola, a je a binne su a kawo wani sarki, in cire su aka yi
haka ne. To Dr. Nazi ka ce in cire su aka yi, waɗancan waɗanda ka lissafa mana akwai waɗanda aka cire ne a cikin su,
ko wanda aka ciccire aka samu matsala aka cire su aka mai da su yola aka kawo wani sabon sarki aka zo aka dasa. Wannan shine tarihi na kafa gire da daular gire da kuma alakar daular gire da daular Fombina Emirate na yola.
A lalle ko dakta nace to dakta yanzu mu dauka cewa karamar hukumar gire tana alfahari da karamar hukumar yola, ita kuwa karamar hukumar yolar tana alfahari da karamar hukumar gire a yanzu.
Har gobe har jibi gire tana alfahari da yola, haka yola kuma take alfahari da gire. In babu gire yola ba za ta zanna ba, domin yola tana bukatar gire ta ilimin addini. Har yau har gobe ana zuwa nan gire a nemi ilimi. Lamido ya san da wannan tarihi, mutane yola sun san da wannan tarihi.
Nace dakta mu leka bangaren sana'a, shin gire wace irin sana'a gire ta kafu da shi? Akwai sana'o'i da dama a gargajiyance, wace irin sana'a ce gire ta yi shuhura a kai?
In ka duba garin kuma ta kafu da sana'o'i daban-daban. Na farko noma ne aka san su da shi, na biyu akwai kiwon dabbobi, akwai albarkatun dabbobi da dama a wannan garin tun wancan lokacin har zuwa yau. Sa'annan akwai wani kasuwanci wanda mutanen gire suka shahara da shi tun wancan shekaru har zuwa yau ana yi. Akwai wani taburma da ake cewa taburmar gire, wannan taburman ana yin sa da rini, a gera shi a yi masa kala mai kyau, ana sayarwa a cikin kasuwanni da dama a cikin Adamawa. Har yanzu ana kiran wannan taburman taburmar gire. Ana amfani da ciyayi ne a gera wannan taburman mai kyau, ana sayarwa. To wannan yana daga cikin manyan sana'o'i mutanen gire wanda suka rike tun shekaru da dama har zuwa yanzu. Sa'annan babban maganan kuma shine maganan ilimi din. Gire ta zama headquarter na karantar da mutane addinin musulunci da kuma zamantakewar jama'a gaba daya, kamar da nayi bayani a can na farko, inda malamai ake ko tayarwa anan ake koyar da su da kuma alƙalai. Ya zama kamar like conduit pipe ne ake inda ake samun malamai akai wayansu garuruwa da dama a cikin garin Adamawa Emirate din. In an nemi malamai a gira ake zuwa a zo a dauke su, in an nemi alƙalai a nan gira ake zuwa a dauke su, ai posting nasu zuwa garuruwa da dama su je su yi aiki. To kaga wannan shine aikin da aka san su da shi ta wannan hanyar. Gira ta yi suna kuma ta girma, shi yasa har yanzu wayansu mutane suna taso daga nesa su zo gire su zo su yi karatu. Aka ce wannan karatun na mutanen gire akwai albarka a ciki, kadan zaka yi zaka samu albarka. Har yanzu ana samun mutane da suke da wannan tunanin, suke tura yaran su daga wurare mai nisa su zo su yi karatu a gire. To wannan daga boko ya zo, mutanen gire sun kama boko mahanu bibbiyu. Akwai masu karatun bokon, an yi karatun bokon, an samu ilimin bokon, an shiga gwamnati kuma da dama an yi. Akwai yan kasuwa wanda suka yi shahara wurin kasuwanci, akwai masu ilimi wanda suka yi shahara wurin ilimi, akwai kuma yan bokon wanda suka yi shahara a wurin bokon.
Dakta, kamar bangaren kasuwanci, wa ake da shi a karamar hukumar gire wanda ya yi shuhura a bangaren kasuwanci? Daga nan sai mu leka kuma bangaren ilimi, matakai da yan gire suka kai bangaren ilimin addini da ma na zamani.
Na farko, yan kasuwa suna nan da dama, amma wanda zan iya kira maka suna, akwai mai suna Alhaji Abba. Alhaji Abba din yana daga cikin manyan yan kasuwa da aka yi a wannan garin, wanda mutane suna zuwa daga nesa su zo su karbi zakkansa in shekara yayi. Yana daga cikin tajirai na wannan garin a wancan lokacin. Sa'annan yana daga cikin mutane na farko wanda sai mota na hawa na kasaita a cikin garin gire, da kewayen gire, local government gire, har ma zuwa kewayen garin gaba daya. Wancan lokacin aka ce Adamawa Lamido ne yake da mota da wayansu nasara sai shi. To kaga yayi shahara a wancan lokacin. Na farko cikin ƴaƴan gire wanda suka samu digiri na boko, akwai mai suna Alhaji Abubakar Abba. Shine yaron wannan mutumin nan na farko da na gaya maka din nan. Yana daga cikin ƴan boko na farko wanda suka samu digiri, wannan da ake magana digiri na boko da aka fara samu a wannan garin. Sa'annan har yanzu daga cikin wannan ƴaƴan nashi aka samu professor na farko a tarihin garin gire, shi kuma mai suna Professor Mustafa Abba. Wannan duk Allah ya musu rasuwa yanzu. Sa'annan mace ta farko wanda ta samu ilimin boko, wanda ta samu digiri ita ma a wannan garin, mai suna Hajiya Fadimatu Abba. Sa'annan ƴan bokon da aka yi a gire, akwai mai suna Ambassador Isa Modibo. Wannan mutum yana daga cikin ƴan boko na gire na farko wanda ya zama ambasada a Najeriya. Dan gire ne shine na farko wanda ya zama ambasada a tarihin gire. Akwai kuma wani ɗan boko shi ma babba wanda ya fara girma a gire, ya samu mukamin da ake kira wanda gwamnatin Najeriya take bayarwa, ya samu OFR, Order of the Federal Republic, wato Alhaji Dahiru Bobo. So waɗannan mutanen suna daga cikin mutanen da suka taimaka yadda aka kafa gire ya samu suna a waje da kuma na garin gire.
To dakta, ita garan kanta karamar hukumar gire yaushe aka kafa ta, kuma ya aka kirkire ta, kuma suwaye suka sha gwagwarmaya wurin kirkiran wannan karamar hukuma din. Kuma daga lokacin da aka kirkire karamar hukumar zuwa yanzu, suwaye da waye shugabannin ta, a shugabannin kuma suwaye suka yi abin a zo a gani domin kai ga karamar hukumar ga tudun Nasira.
Wannan garin ta samu wannan local government ne a shekarar 1996, zamanin late General Sani Abacha. First October 1996 aka ba wannan garin Gire local government. Mutane da dama suka yi gugurmaya wurin samun wannan. Alhaji Dauru Bubu ne daga cikin su. Akwai mutane da dama wanda suka saka hannu. Akwai shi Professor Jibril Amin. Wayannan su suka hada suka yi gugurmaya samun Gire local government. Allah ya sa kuma Gire ta samu local government. On first October aka yi announcing aka ba wa garin Gire local government. Tun wancan lokacin an yi chamomi da dama. Na farkon su akwai Kantoma wanda aka yi Alhaji Muhammadu Iya. Shine na farko wanda ya zama Kantoma, wato wanda aka tura daga Adamawa State Government ya zo ya fara kafa Gire. Daga Bisani aka yi zabe mai suna Honorable Kalib Tabuwasa ya samu ya ci zabe. Sa'annan akwai Honorable Defiruti, shi ma Kantoma ne wanda ake turawa ba zabe bane. Sa'annan daga baya kuma aka sake zaben shi Muhammadu Iya Aliyu, wannan farko wannan sole administrator aka sake zaben sa. Akwai Alhaji Aminu Waziri, shi ma ba zabe aka yi ba amma gwamnati ta tura shi Kantoma. Akwai Honorable Yunus Hausa, shi zabe aka yi. Akwai Abubakar Hamma, shi ma zaben sa aka yi, wato local government chairman masu cikakken iko kenan. Akwai Honorable Lokodon George, shi ma local government chairman ne mai cikakken iko. Akwai Abubakar Dabo, shi ma executive chairman ne mai cikakken iko. Akwai Husaini Master, shi ma chairman ne mai cikakken iko. Sa'annan wanda yake kan karagar mulki yanzu mai suna Honorable Juda Amiza, shi ma zaben sa aka yi. Cikin wayannan chamomi da aka yi da kuma kantumomi da aka yi, wanda suka fi shahara da kuma suka taimaka wannan garin, akwai shi Muhammadu Iya Aliyu. Wannan shine na farko wanda ya zo yi Kantoma, daga baya aka sake zaben sa. Yana daga cikin ayyukansa, in kai yawo cikin Gire gaba daya zaka samu, yana da ayyuki local government secretariat din shi ya gina ta. Honorable Kalib Tabuwasa shi ma ya taba abuka abun gani sosai lokacin da ya mulki. Wayannan mutane guda biyu su suka fi shahara da kuma taimakawa garin Gire zuwa gaba. Wayanda aka yi na baya su ma sun aikin su yadda ya kamata, amma an samu akasi lokacin gwamnoni suka riga suka karbi kumomi na local government gaba daya suka sa aljihun su. Wayannan mutanen ko suna da bukatun su yi aiki, sai ka samu gwamnoni ba sa barin su su yi aiki. Don haka wayannan da aka ina ni irga maka na farko, wato Muhammadu Iya Aliyu da Kalib, lokacin su sun yi abun azo a gani domin gwamnoni ba sa sa musu ido, sun taimaka.
Yawa dakta, gundumomi nawa ne a karamar hukumar Gire, wato ward kenan, sai kuma bangaren sarwatun gargajiya, wato ina nufin masu jimillu kamar da ka zayyana a baya, yadda haka aka fi kiran su a nan jihar Adamawa, su kuma guda nawa ne a karkashin wannan hakimi
din? Akwai muna da ward guda ɗaya har goma. So su suka haɗa suka zama Gire local government. In kana maganan Gire district kuma shine hakimi. Hakimin nan yana da dagaci guda ɗaya har goma sha takwas shi kuma. So wannan shine takaitaccen tarihin garin Gire wanda zan iya baka.
To masu sauraro duka dai, anan muke fatan digawa shirin aya na wannan mako. Kamar yadda aka ji, tarihin karamar hukumar Gire dake jihar Adamawa, wadda kuwa masarautar Lamidon jihar Adamawa take gadara da wannan karamar hukuma, kuma ita ma karamar hukuma take gadara da masarautar Lamidon Adamawan. Sai kuma mako na gaba in me duka ya kai mu.
A gaida Salisu Lado, yanzu kuma ga Maryam ta da labaran duniya a takaice.
To a takaice, sojojin Isra'ila sun harba wasu Falasɗinawa biyu har lahira da sanyin safiyar yau Juma'a a kusa da birnin Tubas da ke yamma da kogin Jordan, kamar yadda kafafen yada labaran Falasɗina da Isra'ila suka ba da rahoto. Kafofin yada labaran sun ce an kashe wani mutum a lokacin da sojojin Isra'ila suka bude wuta akan motarsa a Tubas. Sannan sojojin Isra'ila sun harbe wani Bafalasɗini a yayin wani samame da suka kai a sansanin 'yan gudun hijira na Alfar'a da ke kudu da Tubas. A cikin 'yan kwanakin nan, Rasha ta kaddamar da hare-hare da yawa ta sama akan farar hula da cibiyoyin makamashi na Ukraine, lamarin da ya janyo hasarar rayuka da barna sosai. Sabbin hare-haren da aka kai yau 12 ga watan Afrilu sun auna wata cibiyar makamashi a yankin Dnipro da ke kudancin kasar. Harin dai ya haddasa babbar barna yayin da cibiyar ta kama da wuta bayan wani harin jirgin sama mara matuki na Rasha da safiyar yau ɗin, a cewar rundunar sojan Ukraine da wani jami'in yankin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai, da Julia Discretion da ta haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu Sa'ida Hamdun, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.